sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makirri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safe yau Litinin 20 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su da Ibrahim da kadin labarai.
To baba, Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan 100 ga kasashen Turkiya da Syria don taimaka ma kasashen biyu da girgizar kasa ta addaba. Manzon Amurka a Isra'ila ya ce ya kamata Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bi a hankali wajen yin garan bawul ga bangaren shari'a saboda kauce ma matsala. Sannan hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta duniya jiya Lahadi ta ce tana kan tattaunawa da Iran bayan da aka bankaɗo cewa ta inganta ma'adanin uranium da kashi 84 cikin 100.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku yi tarihi na siyasa da ma zamantakewa na jihar Oyo da ke yammacin Najeriya.
Jihar ta Oyo dai tana tinkaho da cewa anan ne aka fara kafa gidan talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana anan ne aka fara yin jami'ar farko, wato jami'ar Ibadan.
Bayan haka shahararren dan jaridar nan na Najeriya da ke gudun hijira a London ya mana fashin baki akan yadda yake kallon zaben shugaban kasa a cikin wannan mako.
Wannan zaben ya bambanta da dukkanin zabubbuka da aka shayi a wadancan shekarun a baya tunda demokradiya ta dore a kasar, zaka ga wannan zaben kaman bai karancin amfani da kudi.
Muryar Jafar ke da dan jaridar Najeriya da ke gudun hijira a London. Kamar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafi da shirin jiki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan 100 ma kasashen Turkiya da Syria don taimaka ma kasashen biyu waɗanda ke fama da matsaloli sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta halaka mutane 46,000 baya ga wasu miliyoyi da suka rasa muhallansu. Da wannan sabon tallafin, jimlar tallafin da Amurka za ta bayar ya kai miliyan 185, kuma za a baiwa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne da kuma waɗanda ba na gwamnati ba waɗanda ke ayyukan ceto a can. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara Turkiya don gane ma kansa irin mummunar barnar da girgizar ƙasar mai ƙarfin 7.8 ta haddasa. Ya ce sabon tallafin zai taimaka wajen siyo abubuwa irin su barguna, katifu, abinci, rigunan sanyi, tantuna da kuma kayan amfanin yau da kullum a matsugunai. Manzon Amurka Isra'ila ya ce ya kamata Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bi a hankali wajen yin garan bawul ga bangaren shari'a, idan ba haka ba zai yi wuya Amurka ta iya taimakonsa wajen inganta dangantaka da Saudiya ko wajen ɗaukar mataki kan Iran. An kwashe makonni ana ta gardama kan shirin gwamnatin Netanyahu mai ra'ayin riƙau na yin wasu sauye-sauye a bangaren shari'a, wanda masu suka ke cewa zai yi illa ga tsarin hana kama karya a demokradiyyar ƙasar. Mai yiwuwa yau Litinin Majalisar Dokokin Isra'ila ta kada ƙuri'a ta farko daga cikin jerin ƙuri'u uku kan wani ƙudurin doka wanda zai ƙara ma gwamnati ikon wajen zaɓar alƙalai, a yayin da kuma zai iyakanta ikon kotun ƙoli wajen soke doka saɓanin matsayin ɓangaren zartaswa. Hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Lahadi ta ce tana kan tattaunawa da Iran kan sakamakon binciken da aka yi kwanan nan a ƙasar, jin kaɗan bayan da mujallar Bloomberg ta bankaɗo cewa an gano cewa an inganta ma'adanin uranium da kashi 84 cikin 100, wanda hakan ya yi kusa da matakin zama makamin yaƙi. Tun daga watan Afrilun shekara ta 2021, Iran take ta ƙara inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 cikin 100. Watanni uku da suka gabata ma ta fara ingantawa zuwa wannan mataki. A wata tasha ta biyu mai suna Fadau, wadda aka gina ta cikin wani tsaunin da aka fafi kashi 90 cikin 100 na inganci shine matakin zama makamin yaƙi. Hukumar IAEA na sanar da rahotannin kafafen yaɗa labarai na kwanan nan game da batun inganta ma'adanin uranium a Iran, a cewar hukumar ta saka ido kan makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta kafar Twitter.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu je ga rahoton mu na musamman na yau akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi a daidai lokacin da babban zaben kasar ke karatuwa. A yau za mu mai da hankali ne akan jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, wanda babban birninta Ibadan ke zama birni na uku mafi yawan al'umma a Najeriya. Ga dai wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Ahafi gwamnan jihar Oyo injiniya Olusegun Abiodun Makinde ran 25 ga watan Disamba na shekarar 1967 a Ibadan. Sai Makinde kamar yadda aka fi kiransa ya kama mulkin jihar Oyo ran 29 ga watan Mayu na shekarar 2019 bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP. Kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP. Kafin ya dare kujerar gwamnan jihar Oyo ya rika mukamai da dama a kamfanonin mai da gas. Siniya Shayi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakinsa Bayo Lawal, sai Chief Tasalim Folarin da mataimakinsa David Okunlola na jam'iyyar APC su ne suka fi karfi a cikin yan takarkarin gwamna a jihar Oyo. Jam'iyyun UPN, MPN, AD, APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 1976 ne aka kirkiro jihar Oyo daga lardin kudu maso yammacin Najeriya, wato Western Region. Kana babban birnin jihar Oyo shine Ibadan. Jihar Oyo dai tana da fadin kasa har na murabba'in kilomita 28,454. Ta yi iyakoki da jihohin Kwara, Osun, Ogun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Jihar ta Oyo dai tana tinkaho da cewa anan ne aka fara kafa gidan talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana anan ne aka fara yin jami'ar farko, wato jami'ar Ibadan. Jihar Oyo mai kananan hukumomi 33 tana da yawan jama'a har mutane 7,840,864 a bisa alƙalin hukumar kidayar jama'a ta ƙasa, wato na shekarar 2016. Wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaben mai zuwa.
Sunana Fatima Bola. Mu abun da muna so lokacin zabe a samu tsaro, saboda in babu tsaro ba samu fito mu yi zabe ba. Saboda can baya a nan Ibadan an saya da jima da fada ana kashe mutane, in babu tsaro fa zabe zai wahala.
Ni ne yalo gure mai injin amma mu hoton mu dai idan an kalkwale za ana cikawa, amma sai ita zabe ana cewa zai mu kaza zai kaza ku zabe mu ba ai an gama kasa su tabiya ba kuma ganin kowa aikin da kace zabe ku kuma ba za ku kuma ganin wani aiki an yi shi sai bayan shekara huɗu su kun so kasa ku kuma da ga talakawa sai ne mun cewa ai lokacin kaza babu kuɗi ne ba kaza kaza sai ai ba su zo su ga alƙawari ba. To shine a matsalan mu da wannan mutane
tsakanin shugaban kasa, gwamnati da kuma ƴan majalisa, wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zabe su?
Ba su cika alƙawari saboda haka shi kasa zai ce mu kaza, gwamnati su wannan su ma za su dan alƙawari su za su ji wasu kaza, su ma abin ga sanatoci za su zo ce mu an zabe mu za mu zo mu zo alƙawari kaza. To amma akai din nan kowa ba wanda zai haka za zo ya cika alƙawari.
Sunana Abule. To kai kuma menene damuwarka a wannan zabe mai zuwa?
Ni damuwa na shine duk inda sanuwar gaba ta sha ruwa nan ta baki sha, saboda yanzu ba shi bane ga zabe ya gabato, ko wanne ka ga to sai alƙawarin ƙarya. Duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci, to kowa buƙatar gidan sake babu wanda ke dubi talaka yanzu ga ka dubi irin yadda muke gugurmaya muka zabi Buhari abubuwa duka yanzu gashi kowa yanzu jikin ya ga mu ana nan Buhari bai cika muku alƙawarin ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba. Ai ba zata an kai saboda wallahi irin yadda dai mun kai gehen Buhari muna ganin cewa abubuwa za su tafi duka abubuwan sun dawo sun lalace. Kada Allah sa maimaita
bukata. Yan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama, da sai ka nemi bukata gare su, me zaka ce? To wace bukata zan nema gare su? Saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana iya cewa nan an yi ma, amma da an daga shi kenan an wuce da kai.
Sunana Alhaji Samaila 1000 Sabuluwa. Abu bukatar mu a kwanan sabon da za a yi na president, da na gwamnoni, da na senator, da na rep, da na House of Assembly. To san mallafa muke so. Kawa so fada kuje ta tsina ba ma so. Ai saman lafiya muke so a Najeriya.
Sunana Babban Degrees. Abun da damuwa security.
Kamar tsaro kenan.
Tsaro ne damuwa. Ba aiki a taimaka. Remata kuma ba aiki sansan.
Hassan Umar Tambuwal. Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Toma da la gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, Faransa da Burkina Faso sun kawo ƙarshen ayyukan sojojin Faransa a wannan ƙasa ta yammacin Afirka a hukumance. A cewar rundunar sojin Burkina Faso jiya Lahadi, bayan wani buki na saukar da tutar Faransa a sansanin sojojin Faransa na musamman a jiya ɗin. A watan Janairu, Burkina Faso ta baiwa Faransa wata guda ta janye sojojinta, saboda ta kawo ƙarshen yarjejeniyar sojin da ta sa sojojin na Faransa ke yakar 'yan tawaye a ƙasar ta. Tana mai nuni da shawarar da ƙasar ta yanke ta kare kanta da kanta. Ficewar Faransa zai buɗe wani sabon babi a yakin da Burkina Faso ke yi da ƙungiyoyi masu da'awar kishin Islama, waɗanda ke da alaƙa da Al-Qaida da ISIS, wanda tuni suka kwace wagegen yankin ƙasa, suka kuma raba miliyoyin mutane da muhallansu a dokacin yankin Sahel, kudu da Sahara. A ƙarshe, ƙasar Koriya ta Arewa ta ƙaddamar da aƙalla makamai masu linzami biyu masu gajeren zango a cikin tekun gabashinta da safiyar yau ɗin nan Litini, 'yan sa'o'i bayan da Amurka ta gudanar da atisayen jiragen sama da Japan da Koriya ta Kudu. Gwajin na yau Litini shine na uku cikin manyan gwaje-gwajen da Koriya ta Arewa ta yi a wannan shekarar. Muna sane da take-taken sojojin Amurka kuma muna ɗaukar mataki a cewar ta.
Ta kai da Ibrahim Kalbasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau da aka shigo makon babban zaben Najeriya, masu sharhi dai na ci gaba da fashin baki akan zaben na ƙarshen mako, inda 'yan Najeriya za su zabo sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya wanda za su tafiyar da harkokin ƙasar shekaru hudu masu zuwa. Shi ma shahararren ɗan jaridar Najeriya wanda a halin yanzu yake gudun hijira a London, Jafar Jafar, ya bayyana wa Baballe yadda yake kallon wannan zaben, ga kuma bayanansa.
Fatanmu dai shi ne a yi zaɓe a gama lafiya, kuma wannan zaben ya bambanta da dukkanin zaɓuɓɓuka da aka sha yi a waɗancan shekarun a baya, tunda demokuraɗiyya ta ɗore a ƙasar. Za ka ga wannan zaben kaman akwai ƙarancin amfani da kuɗi domin wato wanzar da shi, domin babban bankin Najeriya na CBN ya sa matakai da yawa tun kafin zaben, ana ta sa toka tsakani tsakanin shi da wato jam'iyyar da ke mulki, ko kuma ji 'yan jam'iyyar da ke mulki, wasu daga cikinsu ba su ji daɗin al'amarin da ya faru ba na wato canja kuɗi daf da shiga zaɓe. Kuma zaɓe ƙasashen da ba su ci gaba ba, irin su Najeriya da ba ci gaba ba kamar Najeriya da yawanci ƙasashen Afirka, za ka ga kuɗi yana tasiri a zaɓe, saboda yawanci akan ba wa mutane kuɗi domin a si imaninsu ko a siyi tunaninsu su zaɓi abin da ba shi ba ne, watakil idan har da kansu za su je su yi zaɓen ba a ba su komai ba. To kaga wannan zaɓen ya fita da ya bambanta da ragowar, tunda kuɗi in ma an ba da shi ba shi da yawa, so kaga kuɗi ba zai tasiri ba. kaji dai yanda muke kallon hasashen yanda abubuwan za su kasance sai kuma da matsalolin rashin tsaro da ke faruwa a wasu wuraren kasar da watakil zabe zaka ga jama'a ba za su fita ba saboda tsoron cewa za a iya zuwa a far musu kamar a kudu maso gabashin kasar nan bangaren kabilar Ibo za ga cewa suna fama da rashin tsaro na yan tatakai baya da ake kiran su IPO sannan akwai yan ta'adda da suke a can arewa maso gabashin kasar wato Boko Haram sannan akwai wato yan ta'adda wato bandits da suke su kuma suke a wato arewa maso yammacin kasar so waɗannan akwai wuraren da har yanzu waɗannan mutanen ko waɗannan batagarin suna kai farmaki to jama'a watakila ba za a so a fito ba domin za a ji tsoron wannan farmakin duk da dai hukumar yan sanda ta tabbatar da cewa za ta ba da tsaro a ko'ina da ke ko sashe da ke ƙasar nan domin kusan kowace jiha yanzu babu jihar da ba a tura wato kwamishinan yan sanda guda uku kuma kusan duk Santoriya wato shi yadda take ba da dan takarar sanata tunda kowace jiha akwai sanata guda uku to zaka ga kowace shiya yanzu an ba ta kwamishinan yan sanda guda wanda zai kula da tsaro wanda zai tabbatar cewa an yi zabe an gama lafiya amma batun kalubalen shine a zabubbuka na baya mun ga yanda yan sanda yawanci da jami'an wato hukumar INEC suke karya tsari domin kwadayin abin duniya wani zubin zaka ga ta sama ake ba su abin nan wato ake ba su order a ce musu su yi kaza inda zaka ga akwai lokacin zaka ga an manya amfani da jami'an tsaro an murde zabe an kori jama'a an kawo yan daba an murde zabe fatan mu shine bana wannan abun ba zai yi ba tunda kaga an yi kokarin a rage tasirin amfani da kuɗi to muna so wannan zaben shi ma wannan kalubale ne ga wato babban fito janar na yan sanda na kasa
to madalla Jafar kina tattaunawa wasa da baballe kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da sabon shirin ciki da gaskiya da yake duba lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta. Da hanyar zamba cikin aminci gadan marayu haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya. Yancin dan adam da dai sauransu. A yau za mu yiwayi batun triliyoyin kuɗin Muhammad B. Al-Hassan na kamfanin Fahama Global Investment. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin zai waiwayi batun dan kasuwar harkan man fetur din nan Muhammad B. Al-Hassan daga jihar Nasarawa wanda tun kimanin shekaru 7 kudinsa da suka kai triliyoyin naira suka makale a bankuna da hakan ya maida shi tamkar mai gararan bakan titunan Abuja dan har na cefa ne yake nema ya rasa a baya kun je da hukumar EFCC ta ce za ta bincike lamarin dan yi mana karin bayani tunda Muhammad ya ce hukumar ta tsare shi a wani daki lokacin bincike inda har ya galabaita kazalika ofishin ministan shari'a na Najeriya ya buƙaci a tuntuɓi hukumar kula da bayanan sirri na kuɗi dan jin ainihin abin da ya makalar da wannan dukiya mai tarin yawa da yawanta ya kai kusan kasafin kuɗin Najeriya na shekara Muhammad B. Al-Hassan ya dawo shirin nan da kira takardu daga wasu daga bankunan da kuɗaɗen suke inda ya fahimci cewa umarnin wata babbar kotun tarayya ce a Lagos bisa buƙatar gwamnatin Najeriya yasa aka rike kuɗin
Alhamdulillah sunana Alhaji Muhammad B. Al-Hassan chairman ne na Fahama Global Investment Limited wanda nake korofina da mutanen kasa da na ciki da na gida da na waje su kamu a gaji yau nan tun da aka shiga wannan shekara wata na farko January kenan ko to nake korofin kuma Voice of America ta dauki magana nan ta yada a duniya gabaki daya ga halin da nake ciki amma har yanzu nan ba wani magana da gwamnati na Najeriya ko ta kira ni ko ta mu wani magana ba su ce mun komai ba.
Wato Muhammad, daga wannan lokacin wayannan hukumomi da kake magana ka shin sun tuntube ka ko ka sake zuwa ka bincika halin da waɗannan kuɗin suke ciki?
Na tafi bankuna na guda biyu zuwa uku. Abinda bankunan ta nuna min cewa akwai wani yake kira takardar da aka kawo musu, Federal Government ne ta rubuta musu cewa daga Federal High Court Lagos shine ya kawo musu a sa restriction, a sa wannan restriction a cikin asusu na bankuna na gabaki daya. To wannan Justin T.G. Ringim shine wannan Justin da ya kawo wannan takarda, an rubuta shi ne daga Federal Government. To so kuma bankuna daya daga cikin bankuna ya ce takardar da aka kawo yanzu nan Federal Government ne ta kawo musu wannan daga kotu, saboda haka in kuɗi nan da sake kuɗi na sai dai in je Federal Government ne za ta sake rubuta musu.
Kuɗin guda nawa ne?
Bankuna sun kai 17 wani Najeriya.
Kuma duk waɗannan bankunan kana da ajiyar kuɗin ka ciki?
Duk waɗannan bankuna 17, manyan bankuna 17 na ƙasa, duka ko ajiya na a gura a cikin asusu. Kuɗaɗe ne haƙƙi ne wanda aka sa.
Amma in haka ne Muhammad B. Alhassan, ne idan tun da akwai abin da kotu ta rubuta tun wancan lokacin kai me yasa baka ɗan mataki a kai ba?
To ni san lokaci ne nayi ba su gaya mun cewa wata kotu ne ta kai wannan takardar ba, sai da magana ta kai kalubalo ta shiga cikin fage, mutane suna kawo korofi su suna ce Allah wadare aka yi shi bankunan daya daga cikin su ya ce ga shifa dalilin da yasa muka kulle ma asusu. Sai kuma suka nuna mun takardar, ga takardar da aka ba mu, ba da sonon su bane, amma ina so a sake waɗannan kuɗaɗe a gwamnati ta rubuta musu su za su sake waɗannan kuɗi.
Shin a jikin takardar wani laifi aka ce kai?
To a cikin jikin takardar dai ba wani kwararren laifi ko kwaya ɗayan da suka ce ne. A cikin abin ban mamaki za ka ga a cikin takardar ba su rubuta sunan Fahamu Global Investment Limited a cikin wannan takardar ba. A cikin takardar ba su rubuta sunan Muhammad Babuji Alhassan ba. A cikin takardar sai dai sunan lambar account na asusu ne kawai aka rubuta a ciki.
Kuma lambobin da gaske su din ne?
Lambobin da gaske su din ne. A cikin wannan takardar wanda aka rubuta, gwamnatin Najeriya wa ita ne kuma ta shiga da kara, kuma bankuna na wasu ne kuma wanda su suna sun zama kamar defender kenan a ciki.
Sune masu kariya.
Masu kariya. To kuma waɗannan bankuna ya za a ce bankuna na su kare, tunda ba kuɗaɗe ba nasu bane, kuɗaɗin nawa ne. Su ya kamata ne a ce an sabin na da takarda, ni kuma su zan kare kaina, a tambaye ni kuɗaɗin nan yayi kai ka tara su, yayi kai ka same su, tunda kuma wannan na riga na ke korafin ma gwamnati na nuna musu ga takardu, ga kamfanin da muke harka da su na mai, na kasashen da nayi na duniya, da kasashen Larabawa, da kasashen kuma Rasha, da kuma nan gida, wanda duk ayyukan da nayi gashi nan fili, wanda mutum zai iya Google nashi ya duba. Kuma duka kuɗaɗe nan sun zo, kowanne ya zo da clearance hashin shi, kuma na riga na yi soft proof. To kuma ba ni da laifi, babu komi, kamar FBI sun riga sun rubuta takarda cewa a sake mun kuɗi na. DSS da Interpol duk waɗannan jami'an tsaro wanda suke bincike sun gama binciken su, amma har yanzu nan ana cikin abu guda ɗaya. Ina kawo, ina ta kuka amma ina matsayina da ɗan Najeriya. America fa ku tuna in kuɗaɗe na suna zuwa daga gurin ba su walakanta ne ba, sun san mutunci citizen ɗan ƙasa. Germany bata walakanta ne ba, Canada bata walakanta ne ba, China bata walakanta ne ba, da sauran ƙasashen duniya ba su walakanta ne ba, United Kingdom bata walakanta ne ba. Neman da ina black ina ɗan Najeriya, amma wai gida ƙasana wanda iyayena da kakannina duk ƴan Najeriya ne, a yau a zauna mun waɗannan cin fuska saka ce ni ne na kaina.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da mara bayan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC sun jagoranci bin bahasin batun tare da alwashin yin duk mai yiwuwa don fito da kuɗaɗen. Tunda mai kuɗin ya amince zai miƙa gwamnati gagarumin haraji na tiriliyoyin naira. Kwamarin Nasir Kabir na ƙungiyar ƙwadago da ke jagorantar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ya shiga bincike bayan samun bayanan ɗan kasuwar.
Da gaske ne, kafin ma mu fara wannan bincike a dan shekara 7 wannan abu ya faru, kuma muke ta bi. Abin da ya ba mamaki shine shi ofishin wato ministan shari'a wato attorney general akwai wasiƙar da dama muka rubuta mar cewa tabbatar da cewa mun samu wato sahihan wato shaidu. Saboda haka bayan mun rubuta sai ya rubuto mana cewa ai wannan rubutu da muka yi shi bai ma san komai ba, wato yana ce mana ya rubuta EFCC, kuma EFCC sun ce ba su suka rufe wannan kuɗi ba. To abin da zai baka mamaki Alai Nasiru, sai muka tashi muka fara bin wato bankunan nan da wannan bawan Allah ya ajiye kudadansa. Sai muka gano cewa a bankin Eco bawan Allah nan yana da kudadansa a gurin, sai muka ga cewa sun rufe wannan kudi. Muka ce musu wai waye ba ku ma umurnin rufe wannan kudi? To abin da zai baka mamaki, sai suka ce ba za su iya magana da mu ba sai dai mu rubuto a rubuce. Wanda muka rubuta a rubuce, sai gashi reply din su sun nuna mana cewa ai wannan kudade to shi ministan shari'a shi ya rubuto musu wasiƙa da kuma wato takarda daga kotu cewa lalle su rufe wannan kudade. Muna da wannan takarda na kotu inda akwai wanda ake kira wato Justice Tijjani da yake Federal High Court a Lagos, Tijjani wato Ringim. Shi ya bada wannan umarni, kuma shi ministan shari'a nan shi ya shigar da wannan magana aka bada wannan court order. To abinda zai ba muka mamaki
a cikin takardar ne kuka gani ko kuma kun samu wasu bayanai ne na daban?
A cikin wannan takarda muka gani Alai Nasiru.
Yawa, bisa dai shaidar wannan takarda.
Yawa, bisa shaidar wannan takarda, da yanzu magana nake da kai ga takardar kotun a hannunmu inda suka rubuta suka ce a rufe wannan kuɗi. To abinda zai baka mamaki shine ina aka taba kuɗi na banki yana ajiye a tafi kotu a je a dau takardar da za a rufe wannan kuɗi, ba a sanar da ni ba, kuma ba a rubuta min ba, kuma abinda zai baka mamaki a takardar nan babu laifin da nayi. Kenan babu laifin da shi wannan bawan Allah yi. A wannan takardar da kotu ta bayar wannan court order babu wani laifi. Kuma ina mai tabbatar ma Alai Nasiru, babu wanda zai fito ya waɗanna a yawa Najeriya ƙaryen cewa yana binta irin wannan maƙudan kuɗaɗe da yanzu ba a ɗaure shi ba. To ina mai tabbatar maka zalunci aka shirya a ci mutuncinsa, a wulaƙanta shi, kamar yadda na gaya maka ran da aka kama shi sun tafi da shi ne babu gaira babu dalili. Da muka ji haka na je ni ina daga cikin wanda suka karɓo shi. Da muka je menene laifinsa? EFCC ba su iya gaya mana ba. To muna kiran shugaban ƙasa, tunda ya gaya ƴan Najeriya shi shugaba ne adali, to ya fito ya tabbatar mana da adalcinsa.
Masu sauraro, kun da ji halin da ake cikin mare wannan batu, haka kuma kamar yadda watakila aka ji a baya, gaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Muhammadu Gudaji Kazaure, Muhammad B. Alhassan yi alƙawarin biyan Najeriya wani kaso mai tsoka idan har aka sakar masa kuɗinsa. Har yanzu muna gayyata ofishin ministan shari'a da sauran sassan da lamarin ya shafa su shigo shirin nan don ƙarin haske kan wannan batu na kamfanin Fahama. Sai a kasance da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarki Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Tuma jalla a gaida Sarfilu da jama'arsa. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan 100 ma kasashen Turkiyya da Siriya don taimaka ma kasashen biyu waɗanda ke fama da matsaloli sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta halaka mutane 46,000 baya ga wasu miliyoyi da suka rasa muhallansu. Manzon Amurka a Isra'ila ya ce ya kamata Firaminista Benjamin Netanyahu ya bi a hankali wajen yin garan bawul ga ɓangaren shari'a, idan ba haka ba zai yi wuya Amurka ta iya taimakonsa wajen inganta dangantaka da Saudiya ko wajen ɗaukar mataki kan Iran. An kwashe makonni ana ta gardama kan shirin gwamnatin Netanyahu mai ra'ayin riƙau na yin garan bawul ga ɓangaren shari'a da sauran sauye-sauye.
Masu sauraro, da haka dai kuma muka zo ga wannan ƙarshen wannan shiri, idan Allah ya kaimu da shirinmu na hantsi, wato agogo na ƙarfe 8 kenan a Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'albasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da shirya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Khan, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.